نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا جدد قدية ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara haduwar mu a karo na farko a wannan rana ta musamman ta Asabar kamar yadda muka yi alƙawari akan an ƙara wannan ranar domin ci gaba da karatun wannan littafin insha Allah muna fatan farawar da muka yi wannan ya kasance har illa ma sha Allah wannan ranar za a ci gaba da karatu dan mu kuma ta ba har yanzu muna a cikin kitabun nikah kuma taken karatun mu ko da yaushe shine hayatun bila ilmin hayatun zamimatun wa ilmun bila taqwan fa umrun mudayyi'u duk rayuwar da babu ilimi rayuwa ce mummuna shi kuma duk ilimin da ba aiki da shi to bata lokaci ne a cikin abin da bai amfani ba shi kuma idan an ce ilimi to an ce gaba ɗayan rayuwar mutum ce babu wani lokaci da za a cewa mutum ya kai ƙarshen neman ilimi duk maluman da muka ji magabata da su gabata babu wanda ya rasu face yana akan tafarki na neman ilimi shi yasa malamai suke cewa utlubul ilma minal mahdi ila al-lahad ku nemi ilimi daga tsumman goyo har izuwa cikin kabari suke cewa minal mihbara ila al-maqbara kenan daga taddaha ma'ana zan rayu akan taddaha har sai an kai ni a cikin kabari sannan zan rubuwa da taddaha ma'ana abin rubutu muna fatan Allah ya tahiyar da rayuwarmu akan hanya ta neman ilimi wanda ita ce a yanzu jihadi mafi girma babu wani jihadi a wannan zamanin da ya kai neman ilimi da kuma yaɗa shi babu wata ibada mafi girma da ta kai neman ilimi al-imam ibn habbas radiyallahu anhu yake cewa ma ubidallahu bi shay'in afdala min at-tafaqquhi fi ad-dini ba ta bai ma Allah wata ibada da ta kai neman ilimi ba muna fatan Allah ya dawo mudda mu akan sa idan bu kuma ta bai wa masu girma a yau zamu tashi sabon babi shine babu ishratin nisa'i babu ishratin nisa'i babu mai bayani akan zamantakewa da mata yanda ya kamata miji ya zamna da iyalinsa wannan karatun na yau zan iya cewa tuzurai gwauraye za su ji karatun ya zamanto na musamman zai zamanto na daban a gare su kuma na san da za su yi ta duke kai domin akwai wasu kalmomi da za a faɗi da wasu bayanai wanda za su musu nauyi sosai an gane da kyau ko jayyid ina faɗin wannan ne dan tsokana mala yace babu ishratin nisa'i al-ishra ya zo a cikin alqur'ani wa ashiruhunna bil ma'ruf ai ku zamna da su da kyautatawa kidan da gare shi ne aka dauko ishra kinan zamantakewa da mata hadisi na farko da malan ya kawo an abi hurairah radiyallahu anhu qala daga abu hurairah Allah ya dade shi yace qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi yace mal'unun la'ananne ne sinanne ne man atam ra'atan fi duburiha wanda ya zuma wata mata ta duburarta rawahu abu daud da rawaito wannan hadisin wan nasa'i da imamun nasa'i wal lafzu lahu lafazin nasani wa rijaluhu thiqatun mazajan wannan hadisin tabbatattu ne lakin wa illa bil irsal sai dai an yi masa illa da cewa hadisi ne mursal amma dai idan aka kawo shawahid na wannan hadisin zai kasance sahihun ligairi kenan hadisi ne sahihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la'ananne ne sinanne ne me ake ce ma al'an huwa tardu anir rahma shine korewa daga rahama sinanne ne dukkanin wanda yazo ma matarsa ta duburarsa akwai kaida a wajen maluman fiqh suke cewa kullu dhanbin wusifa bil la'ani fa huwa kabira duk zunubin da kaga an siffanta shi da la'anta to yana nuna babban laihi ne a wajen wa a wajen Allah madaukakin sarki duk laihin da kaji an ce la'ana kaza la'ana Allahu kaza ko la'ana rasulullahi kaza to yana nuna babban laihi ne ashe babban laihi ne ka zo ma matarka ami ta dogurarta Allah ya kare wa an ibni abbas radiyallahu anhuma qala ibnu abbas Allah ya darsu shi da ma'aikinsa yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam la yanzuru Allahu ila rajulin Allah baya kallo zuwa ga wani mutum aw imra'atin aw imra'atan ko kuma wata mata la yanzuru Allahu ila rajulin Allah baya kallo zuwa ga wani mutum ata rajulan da yazo ma wani namiji aw imra'atan ko wata mata fi duburiha ta bayanta ta duburarta rawahu tirmidhi tirmidhi rawaitu wannan hadisin wa nasa'i da imamun nasa'i wa ibn hibban da ibn hibban wa u'illa bil waqfi an yi masa illa da cewa mawqufi ne ma'ana magana ce ta wata ibn abbas amma wannan hadisin ko da mun tayi akan cewa magana ce ta ibn abbas lahu hukmun raf'i yana da hukuncin kawai manzo Allah ne ya fadi domin yana daga cikin ka'ida ta maluman hadisi suke cewa qaulus sahabi fi ma la majala lir ra'yi fihi lahu hukmun raf'i duk maganar da sahabi ya fadi wanda asali magana ce irin wanda ba a fadin ta da ra'ayi to kamar manzo Allah ne ya fadi domin wane ne ya isa ya ce Allah ba zai kalli wani ba waye zai faɗi wannan in ba wa ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan bi kulli ta'kid ya ji wannan daga wane daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin ya game wancan shi wancan yayi bayanin waye wanda yazo ma mace ta dubura shi kuma wannan ya gama guda biyu wanda yazo ma namiji ko mace kenan liwadi an gane da kyau ko dan haka ashe saduwa da mace ta dubura ana yana kusa ga mi yana kusa ga liwadi bambanci shi wancan mace zo ma shi kuma wannan waye zo ma namiji ya zo ma al-imam mai yake da suna ibn al-qayyim a cikin littafin sana at-tibb an-nabawi ya kwararo bayani daga cikin hikimar da ta samu musulunci ya hana mutun ya zo ma matarsa ta duburarta daga cikin yake cewa kasancewar zakkuwar mace ta dubura mutum zai iya dauko cuta a ciki domin dubura anan ne cuta take taruwa ta abincin da kake ci idan kasa al'aurar ka takan iya ta dauko cuta ta wannan duburar bayan wannan kuma na gaba yace shi wanda ake saduwa da ita ta dubura ita ba ta jin dadi kai da kake saduwar kai ne ke jin dadi shi kuma a musulunci saduwa kowa ana so ya mi kowa ana so ya ji dadi walahunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf a wajen saduwa kamar yadda kake so ka ji dadi haka ita ma matar ana so ta ji dadi to idan ka zo mata ta dubura ita ba za ta ji dadi ba kai ne zaka biya ma kanka bukata kina akwai mi akwai zalunci a ciki sannan kuma yake cewa daga cikin sa shine saduwa da mace ta dubura yana sa mace ta yi kyamar mijin dan saboda zahin da take ji ba ta jin dadi sai zaman to haushi ma yake bata bayan wannan hatta me yake da suna liwadi da ya ka zo a cikin wannan hadisin yana daga cikin fasadin sa shine mafi yawancin wanda suke yi a ƙarshe suna karewa da gaba a ƙarshe suna karewa da kinshin juna wannan maganar da ibnul qayyim ya faɗi sai aka yi daidai na karanta wani labari a cikin wata jarida ta turai da aka fassara da hausa wani ma'aiki ne yake da ɗa da matar shi yana ɗaya daga cikin masu kuɗi a amurka labarin ya jima sosai tun mil nafsan wani abu to sai ya kasance shi mijin mai kuɗin yana neman ɗansa ƙaramin ɗansa wanda shi ne ɗa guda da ke gare sa yana nemansa yana saduwa da shi yana liwaɗi da shi yanzu ana nan kuma sai ƙara samun ɗa na biyu an gane da kyau ko yanzu sai ya bar babban tun da yanzu ga yaro sharaf tun da kun san ƴan liwaɗi da masu yin san yara yanzu ga yaro sharaf an aihon mishi sabon ɗa yanzu sai ya bar wan yanzu da kanan yake yi shi kuma wan shi ma sai ya fara bin kanan shi ma yanzu ya saba, baban na yi da shi, shi ma yanzu ya tashi, shi ma ya fara neman kanan, uban na neman kanan, wannan mi wannan neman kanan. To da karshe kanan sai kasance ya yi jin dadin wan, an gane da kyau ko bai jin dadin uban, sai suka yi baki da shi da mai yake da suna, da shi da dan, da shi da kanan nasa, akan su yi ma uban magana akan kada ya kara neman kanan shi. Suka zo suka yi magana, uban ya ce, uban ya kiya. Da karshe suka kai uban kara, to da yake uban mai kudi ne, aka yi watsi da shari'ar tasu. Yanzu da karshe yaran sai suka gaya ma uwar, suka ce mata ga abin da yake faruwa. Uwar ta ce ai ta san abin da yake faruwa. Uwar fa take cewa ta san abin da yake faruwa. Yanzu bayan wannan da karshe sai suka karara cewa za su hallaka ma'aikin. Sun bude daki sai suka isko ma'aikin da ma'aikiyar wuri guda, kuma rike da bindiga. Kenan dole in sun kashe uban, asirin su zai tonu gaba ga ma'aikiyar. Sai suka game gaba dai uban da ma'aikiyar da gaba dai suka hallaka su. Yanzu kawai sai aka kama su da karshe dai a gidan kasu suka ida rayuwar su. Me ya ja wannan liwadi? Wannan shine munin liwadi. Ya ishi liwadi muni. Malamai suke cewa daga cikin dabbobi ba dabbobin da suke liwadi in ba dabbobi guda biyu ba, wanda kuma su ne mafi munin dabbobi, su ne aladai da jaki. Aladai da jaki su ne kawai dabbobin da namiji yake neman namiji, amma in ba shi ba sauran ba sa wannan. Allah ya kare mu. A takaice dai, uwa masu girma, kenan matar ka duk yanda kake son ta, ko da ita ne ma baya halatta ka saru da ita ta dogorarta ta bayanta, domin cutarwar da take biyowa baya. بالي يتي وعن أبي هريرة رضي الله عنه لقى أبو هريرة الله يدرشي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقى من ظن الله سيدا أمينك الله سكارة بتا أجريشياتي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر دون ذي كسن تياي إيماني دا الله دران الكرشي فلا يؤذي جاره تو كدا يتوتر دا مقب جنسا واستوصوا بالنساء خيرا kuma ku zamna da matanku da alkhairi. Ina muku wasiya, ku zamna da matanku da alkhairi. Fa innahunna khuliqna min dila'in, domin su matan an halice su ta awaza ce. Wa inna a'waja shay'in fi dila'i a'lahu, kuma abun da yake karkata a cikin awaza shine samanta, saman shi yake karkacewa. Fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu, idan ka tahi ka tsayar da a wazar ta miƙe, to za ka karya ta, domin ba za ta miƙe ba. Wa in taraktahu lam yazal a'wat, idan kuma ka bar sa ba zai gushe ba, yana a karkacensa. Fastausu bin nisa'i khairan, da haka ina muku wasiya, ku zamna da matayenku da alkhairi. Muttafaqun alayhi. Bukhari da Muslim suka rawaito wannan hadisin, wal lafzu lil Bukhari, lafazin na Bukhari ne. Wa li Muslimin a riwayat Imam Muslim, fa in istamta'ta biha, idan ka so ka ji dadi da ita, istamta'ta biha, za ka ji dadi da ita, wa biha iwajun, tare da rai karkatan nan tata. Wa in dhahabta tuqimaha, wa in dhahabta tuqimuha, idan kuma ka je ka ce dole sai ka tsayar da ita, kasarta ha, za ka karya ta. Wa kasruha talaquha, karewarta kuma shine sakinta. Wannan hadisin mafi girman abun da yake nuna muna shine babu ta yanda za a yi ka samu mace ta tahi yanda kake so. An gane da kyau ko? Dole ne za ta yi maka wani abu wanda kake so, wani abu da kuma wanda baka so. Komi sharadin da ko za ku yi ta kamin ka aure ta, komi ilimin ta ko, domin asali ma ba ilimi bane ke sa mace ta yi maka biyayya. Domin a meke da suna, a kiyasin da aka yi, mafi yawanci mata wanda suke zurhi a cikin ilimi sun yi kowa fantare ma mazansu. An gane da kyau ko? Don saboda su sun san komi. In ka mata yan detura za ta jawo ma hadisi, ka dumka ba zai, ita kuma ka dumka mata leshi bai mata ba, sai ta ce maka ai manzo Allah ya ce wa mai yake da suna, waqsuha idza tasaytum, waqsuhunna idza tasaytum, ai ka auka makala. Za mu ga hadisin da nan gaba. Ku tufasar da su in kun tufasar da kanku. In ka yi ka yi mini, to ka yi ba zan dan me yasa ni kuma za ka mini leshi. duk da za mu zo fassara hadisin, akwai wanda suka yi ma wannan hadisin mummunar fassara, za mu zo bayani mai fadi akan wannan. A takaice dai, mace ka aure ta tare da karkata ta, ba ta yiwuwa ka same ta 100% yanda kake son ta, sai dai a samu wata tahi sauki akan wata. Amma duk iliminta, duk takawarta, duk tsoron Allah ta, wata ran sai ta bata maka da rai, wata ran sai ka kwammace maki da rawa. An gane da kyau ko? Allah ya kare mu. Domin in ka lura a cikin mataye suwaye ake yi tsammanin sun yi kowa daraja, sun yi kowa mutunci, matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to su da kansu sun gasa ma manzon Allah aya a hannu. Akwai lokacin da manzon Allah ya kwashe wata guda ya kaurace musu don saboda zanga-zangar da suka tada mishi. To kaga in kana ji irin wannan hadisan kenan, duk wani tashi hankali da zai faruwa a gidanka sai ka tuna wanda yi ka daraja, wanda ya ce ana khairukum linisa'ihim linisa'ihi, nahi ku alkhairi game da zama da iyalinsa, shi da kansa an masa wannan, to ina ga kai? Wannan shine kenan. Allah ya kara mana hakuri. Malici wa an Jabir radiyallahu anhu qala kunna ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin, mun kasance tare da manzon Allah a wajen wani yaki. Falamma qadimna almadina, lokacin da muka iso Madina, zahabna linadkhula, mun je mu shiga. Fa qala sai ce amhilu kujira hatta tadkhulu laylan, har sai kun shiga daddare, ya'ni isha'an, yana nuhin bayan sallar isha'i. Likai tamtashita ash-sha'ita, domin wadda kanta yake a bazzare ta meke da suna ta shace sa, shine ash-sha'ita. Wa tastahidda al-muqiba, haka kuma wadda mijinta babu yanan tayi istihdad, shine ma'ana ta aski gashin mararta, domin gashin mara yana da tasiri sosai a wajen mu'amala ta kwanciyar aure, rishin sa da samuwar sa yana tasiri sosai. To kenan, dan saboda takawar da wannan. Muttafaqun alaihi, Bukhari da Muslim suka rawaito sa. Wa fi riwayatin lil Bukhari, a wata riwaya ta Imam al-Bukhari, idza atala ahadukumul ghaiba, idan ɗayan ku ya jima rabansa da iyalinsa, fala yatruqu ahlahu laylan, to kada ya shigo ma iyalinsa da dare. Wannan hadisin yana bayani akan, yana daga cikin ladabi, yana daga cikin zamantakewa ta aure. Idan kai balaguro kamin ka iso ka sanar da iyalinka. An gane da kyau ko? A hadisin, a riwaya ta farko, manzon Allah ce wayi kada ku shigo daddare, idan kuka zo bakin gari sai ku tsaya, sai a tura musu da sako, suwa ne ho sun zo suna nan bakin gari, zuwa lokaci kaza za su shigo, kenan sai su tsaya bakin gari sannan sai su shigo. An gane da kyau ko? Amma wannan da yake da suna hadisin, za mu iya cewa a wannan zamanin ya zo da sauki sosai. Domin a lokacin me yasa manzo Allah yake cewa ka tsaya bakin gari har sai dare ya shigo sannan ka shigo, har sai an tura sadan sako? Dan saboda ba za ka iya tura sako ba da sauran kwana biyu, dole sai ka iso sannan ka tura dan sako, dan saboda wahalar al'amari na sadarwa. To mu kuma a wannan zamanin sadarwa ta zo da sauki, za ka iya ka kira matarka sauran kwana biyu, banda gobe ina nan tahi, kenan kaga da ka zo baka da bukatar sai ka tsaya bakin gari jiran wani dan lokaci sannan ka isa. Tunda dai ja ta sani, malamai suke cewa al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman, hukunci yana gudana da illa, yana gudana ne da illar sa. Dalilin me yasa aka ce ka tsaya bakin gari har sai ka tura dan sako? Dan bu su san da mi ba zakkuwarka. To yanzu sun san da zakkuwarka, kenan kana da dama da ka zo kai tsaye ka wuce ke a gidanka. An gane da kyau ko? Wannan shine kenan. Wa ana bi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة للي ما في شر متاني مسبكي أوجن ألا رانا تاشا القيامة وانا اينا دا جتكم ما في شر مسبكي أتكم متاني رانا تاشا القيامة واند ألا يتانا داما مسبكي ما في شر الرجل يفدي إلى امرأته متنن دا زي bayar da kai ga matarsa, wa tufdi ilayhi, ita ma ta bashi kanta, thumma yanshuru sirraha, sannan sai yazo ya da sirrin ta. Akhrajahu Muslim, Muslim ya rawaito wannan hadisin. Wannan hadisin yana nuna muna baya daga cikin ladabi na zamantakewar aure ya da sirri da yake a tsakaninku da kai da iyalinka. Anan kun ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo namiji bai kawo mace ba ko? To wannan shi ke nuna ya shahi maza ne kawai. Innamar rijalu shaqa'u innamar nisa'u shaqa'iqur rijal. Ka'ida a wajen maluman usul suke cewa al-jinsayni mushtarikani fil ahkam. Al-asl fi at-tashri'i at-ta'mim. Asali a shari'a idan aka kawo hukunci akan mace to har namiji ya shiga ciki. In aka kawo hukunci akan namiji har mace ta isa ciki ta shiga ciki. Sai da dalilin da yana cewa a wannan na maza ne zalla ko kuma wannan na mata ne zalla. Anan an kawo namiji amma ana nufin hatta mace ita ba din har za ta yada sirrin da yake tsakaninta ita da mijinta na kwanciya to ita ma za ta kasance daga cikin mafi sharrin masabki a wajen Allah a ranar tashin alkiyama. Ashe wannan yana nuna zamantakewar aure zamantakewa ce ta sirri wanda bai kamata ba a ce duk abin da ya faru an zo ana yada shi a fada ko abin da ya kamata haka. Malamai suka ce anan manzo Allah ya kawo maza ne dan saboda mafi yawanci su suka hiyan wannan a tsakanin su abokai an zo a fada ana hira wanga ya ka labarin matar shi wanga ya ka labarin matar shi. Allah ya kare mu. Akhrajahu Muslim, Muslim ya hutar da shi. Wa an Hakim ibn Muawiyah, daga Hakim dan Muawiya, an abihi, daga ma'aikinsa, qala qultu ya rasulullah, nace ya ma'aikin Allah, ma haqqu zawji ahadina alayhi, menene haƙin matar ɗayan mu akan sa? Qala yace tuti'imuha idha akalta, ka ciyar da ita idan ka ci. Wannan shine hadisin da nake cewa dazu, ka ciyar da ita idan ka ci. Wa taksuha idha taksaita, ka tufasar da ita idan ka tufasar da kanka. Wannan muna tarjama ce harfiya, amma idan za a yi tarjama ma'anawiya a fassara sa yanda yake zaka cewa ne tuti'imuha idha akalta, ka ciyar da ita kamar yanda kake ci. Wa taksuha idha taksaita, sannan ka tufasar da ita kamar yanda kake tufasar da kanka. Wala tadribul wajh, kuma kada ka bigi huska. Wala tuqabbih, sannan kuma kada ka aibanta, ma'ana ka aibanta ta da zagi ko abin da ya kama da haka. Wala tahjur illa fil baiti, sannan kada ka kaurace sai a gida. Rawahu Ahmad, Ahmad ya rawaito wannan hadisin, wa Abu Dawud, Abu Dawud, wa An-Nasa'i, da Imam An-Nasa'i, wa Ibn Majah, da Imam Ibn Majah, wa 'allaqa al-Bukhari ba'dahu. Imam al-Bukhari ya allaka wani sashen wannan hadisin wanda mun yi bayanin hadisi wanda yake mu'allaq musamman mu'allaqat al-Bukhari. Wa sahahahu Ibn Hibban, al-Imam Ibn Hibban ya inganta sa, wal Hakim, da Imam al-Hakim. Wannan hadisin ɗaya daga cikin sahabbai ne ya tambayi manzon Allah, menene haƙƙin matayenmu akan mu? Sai manzon Allah ya gaya masa wasu daga cikin haƙƙoƙi. Yace ka ciyar da ita kamar yanda kake ci, domin idan muka fassara sa da cewa ka ciyar da ita idan ka ci, mafhumul mukhalafa shine kenan, idan baka ci ba za ka mi ba, ba za ka ciyar da ita ba. To shi sa kun ga wannan fassarar tana da nakasu. Wa taksuha idza taksaita, ka tufasar da ita idan ka tufasar da kanka. To in baka tufasar da kanka ba shikenan sai ta zama mutabazzira. Aw man yunashshu fil hilyati wa huwa fil khisami ghayr mubin, a ɗabi'ance mata su suka yi maza buƙatar me? Buƙatar kayan sawa. Kenan in mun fassara wannan hadisin da cewa in kayi ne ka yi ma kanka, to kenan kaga mata suna da akwai matsala, domin akwai namijin da bai damu da dumka kaya ba. Abinda dai ake nuhi ka yi mata tufafi kamar yadda kake ma kanka tufafi, kamar yadda baka barin kanka ba tufafi, haka ita ma kanka bar ta haka nan. Wannan hadisin kuma akwai maslaha ga maza, akwai maslaha ga mata. Maslaha ga maza shine kamar yadda na baku misali, ka dumka bazan a wajen wani biki na musamman ko wajen wani wa'azi na musamman, matarka ita ma ta ce sai ka dumka mata, ai tunda ka dumka to kun gani sai a ce mata a ba haƙinki bane, ke dai haƙinki ya miki tufafi, ba dole sai ya miki bazan ba. An gane ko? Shi bai damu da kaya ba. An gane da kyau ko? Idan an ce a wannan fassarar kenan, ita kuma sai ta zama ita ma kamar yadda bai damu da kaya ba. Kenan wannan hadisi na buƙatar a ƙara wayi ma meke da suna ɗaliban ilimi kai a kansa, musamman mata. in sun san wannan hadisi ka shiga uku da kai sabon dumki za a fara maka kallon ND Trua za a fara maka kallon me yake da suna kallon hadirin kaji Allah ya kare mu na gaba kada ka bigi huska sannan kuma kada ka kaurace mata in ba a gida ba wannan yana bayani akan me yake da suna kayfiyatu mu'alajati shiqaq bayna zawjaini ko turuq hanyoyin da ake bi wajen walwali sabani a tsakanin iyali kamar yanda Allah madaukakin sarki yayi bayani wallati takhafuna nushuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna ga wannan mataki matakin to idan aka kai ga mataki na bugu shine manzo Allah yake kada ka bigi huska domin huskar ita ce ka gani ta jawo ka to in ka bata huskar kada bude ita to waze kuma me yake da suna bin huskar wajen kuma kaurecewa da aka ce wahjuruhunna ana nuhin ma'ana kaman ku kaurace ma saduwa da su amma kuma wannan ga mace da ta damu da saduwa akwai mace da bata damu da saduwa ba kenan in ka shekara kaurecewa kai zaka cutar da kanka kenan kowace dai akwai yanayin da ake bi a wajen walwali sabani da yake a tsakani wanda akwai ta muhadara da muka taba yi mai zaman kanta akan wannan turuqu mu'alajati shiqaq bayna zawjayni hanyoyin walwali sabani a tsakanin ma'aurata قالتي وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال ذكر جابر بن عبد الله الله يدد سوشي دما ايكن سياتي كانت اليهود تقول يهودا سن كسانتي سنا تيوا اذا اتى الرجل امراته اذا نمشي يزو ما ماترس من دبرها تباينت في قبلها اتيكن ميكي ده سنا فرجنتا شنو قبلها غبنتا كان الولد احول يارو ينا زكوا احول shine zai zakuwa da nau'i na kallon gora ba dole sai kallon gora ma'ana da idanun su zasu samu matsala zasu zo a birkice to Hausa idan malaman zauri suna fasa shi da zai zuwa da nau'i na kallon gora fa nazalat sai wannan aya ta sabka nisa'ukum harsul lakum matan ku gonakin ku ne fa'tu harsakum anna shi'tum kuzuma gonakinku ta inda kuka so muttafaqun alayhi bukhari da muslim suka rawaito sa wal lafzu li muslim wannan lafazi na muslim ne kina wannan hadisin yahudani suka sance suna cewa idan mutun ya saru da matarsa ta baya ba ana nufin cikin duburarta zai saru da a'a kaman ta baya ne zai saru da ita amma kuma a cikin duburarta kun san nau'in kwanciya ta aure nau'i daban-daban to daga cikin irin nau'in da suke cewa idan mutun yayi ta da zai zo yana kallon gora shine ka sadu da matarka ta baya ma'ana ka zo mata ta baya to suke cewa irin wannan yana sa yaro ya zo yana kallon gora to shine sai manzo Allah ya ƙaryatar da su da manzo Allah ya ƙaryatar da su sai wannan aya ta sabko dan ta ƙara ƙarfa fadin manzo Allah nisa'ukum harsul lakum mata yanku gonakinku ne fa'tu harsakum anna shi'tum ku zo ma gonakinku ta inda kuke so ma'ana duk nau'in kwanciyar da kuke so kuyi an gane da kyau ko in akwai nau'i na hira kuyi abin ku an gane da kyau ko ko wanne irin nau'i in na sunkuye ne in na gurhwana ne in na menene dai duk kuka sani al'ahammu dai kada a zo a cikin dubura in dai ta gaban za a zo shikenan wannan ayar malamai suka ce an siffanta mace da gona ne min babi gona me yake da suna ana shibka a ciki ko ita ma mace ana shibka ko ba a yi ana shibka yana daga cikin abin da ya fassara muna wannan wata mata ce take yawan aihuwar iya mata to sai kasance mijin nata baya son iya mata asali ya aure ta ne sarki ne yana da mataye to sai kasance matayen nasa suna aiho mai diya mata sai ya auro wannan budurwar mai kyawu yana tsamanin ta aiho mishi maza da yazo ita ma sai ta fara aiho mishi diya mata yana son ta yanzu da ƙarshe sai ya koma baya ma zuwa ɗakin ta sai ya koma zuwa ɗakin wayancin matan wanda ba sa aihuwa tunda su ba za su ƙara mishi bala'i ba diya mata kenan sai tana waƙe tana mali abi hamza la yatina yazallu fil bait alladhi yalina aghadbanu alla nalid al banina انما نحن كالارض لزارعينا ننبت ما قد زرعوا فينا اكرشي تتي ميسا ابو حمزه بايا زو منا ko shine yake dan bamu aihuwar maza to ya san da cewa mu kamar gona ce abinda aka shibka shi muke mi shi muke tsirarwa kenan ba lahinta bane lahin wane ne lahin shi ne an yi daidai ko ya ji wannan wakar da take yi daga wannan lokacin da yake mai sarkin zuciya ne ya komo ga matar shi ya kuma yana mu'amalarta ta yadda ya dace innama nahnu kal ardi li zari'ina nambutu ma kad zara'u fina abinda aka shibka muna shi muke hutarwa a takaice kenan wannan shine waje na mushabaha da aka yi a tsakanin mace da gona irin wannan shi malumin balaga suke cewa at-tashbihul baligh nisa'ukum harsul lakum kun ga ba a ce ka harfin lakum ba an gane ko an hidda adatu tashbih malai yace wa an ibn abbas radiyallahu anhuma qala daga ibn abbas Allah ya dan su shi da ma'aikin sa yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam law anna ahadakum idha arada an ya'ti ya ahlihu da a ce dayan ku idan ya so ya sadu da iyalin sa qala yana cewa bismillahi da sunan Allah allahumma jannibna ash-shaytana ya Allah ka kawar mu da shaytan wa jannibi ash-shaytana ma razaqtana kuma ka kawar da shaytan abunda zaka arzitar da mu fa innahu in yuqaddar bainahuma waladun domin tabbas idan aka kaddara a tsakanin su da fi zalika a cikin wannan saduwar lam yadurruhu ash-shaytanu abadan shaytan ba zai taba cutar da shi ba hal abada muttafaqun alayhi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisin yana koyar da mu daga cikin ladabi na saduwa na kwanciyar aure idan ka zo kwanciya da iyalinka lokacin da zaka shiga ana lokacin da zaka sanya al'aurarka sai ka faɗi wannan ka karanta wannan addu'ar Allahu bismillahi allahumma jannibna ash-shaytana wa jannibi ash-shaytana ma razaqtana fadalar wannan addu'ar za ta taimaka maka a wajen samun ɗa na me ɗa na gari domin manzo Allah ya ce in an kaddara samun ɗa a cikin wannan saduwar da kai wannan addu'ar to shaytan ba zai cutar da shi ba me ma'anar shaytan ba zai cutar da shi malumai sun yi kai kawo amma magana wadda ta yi inganci shine ma'ana shaytan ba zai sa ya yarda ba ya bar musulunci an gane da kyau ko shine ma'ana shaytan ba zai cutar da shi ba wasu malumai suke cewa ya shahi ad-dararul jasadi wa ad-dararud dini cutarwa ta jiki da cutarwa ta addini ma'ana ba zai sa karshe ya bar addini ba an gane da kyau ko kuma cutarwa da zai masa ta jiki ita ma za ta takaita dalilin wannan addu'ar idan wannan hadisin akwai wani karin magana da ƴan social media suke yi ko dan gudun aihuwar irin su murja kumiya da su ji fresh da su hassan makeup ai sai ka koyi wannan addu'ar ko an gane da kyau ko ƴan social media sun san wannan a wajen tujara yanzu wajen hutsara wannan mutanen guda uku su ne ake ba da misali da su to ko dan gudun Allah ya baka irin wannan ɗiyan an gane da kyau ko wanda za su taddo maka hawan yini ya bige ka to sai kai wannan addu'ar dan saboda Allah ya tsira da kai alhamdu dai ƴan uwa masu girma wannan addu'ar kada mu yi wasa da ita sai dai al'amarin in aka zo wannan wurin sai a hankali an gane da kyau ko ana mantawa sosai isa su diya nake cewa ka koya wa matarka ta zan tuna maka domin kai ake so kai koda kai ba kai ba in tayi takan iya tayi amfanu domin tsakanin ku ne ake musharaka a wajen samun da wannan shine kenan ka koya mata sai in ka manta ta tuna maka ko kuma kai ka zanyi ita ma ta zanyi gaba dai in wanga ya manta wanga sai ya tuna Allah ka arzuta mu da diya na gari قالته عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا الرجل امرأته إذا متن يكرا ما ترس إلى فراشه زوى قشن هدرسا فأبت أن تجيء سيتكتزو لعنتها الملائكة ملائكوز سنى لأن ترتا حتى تصبح هسيتا ويساهيا متفق عليه بخاري ده مسلم سكر رويته سوى اللفظ للبخاري او نلفظي وان اللفظي ان امام البخاري نه ولمسلم اللفظين مسلم كان الذي في السماء ساخطا عليها وان ديكي اسما زي كسنتي ينا هشي ده ايتا حتى يرضى عنها har sai mijin nata ya yarda da ita. Wannan hadisin yana bayani akan hadarin mace mijinta ya neme ta ta ki zuwa. Maza Allah ce duk wanda ya nemi mace matarsa ta aure ta ki bashi kanta ya kwana yana hushi da ita, to mala'iku za su tala'antar ta. A wata riwayar Allah zai yi hushi da ita har sai mijin nata ya yarda da ita. Ma'ana wannan hadisin yana nuna ashe min al-kaba'ir na ɗaya daga cikin manya-manyan zunubai mace ta ki amince ma mijinta. Matukar a cikin kin amincewar da ta yi babu wani miki da suna babu wani dalili, takan iya ta ki amincewa idan kasance saduwar da ita da zai a wannan lokacin akwai cutarwa gare ta. An gane ko? A wannan lokacin kuma in ta yi ba ta da laifi, domin la darara wala dirar, kada ka cutar sannan kuma kada ka bari kada a cutar da kai. Wannan shine kenan. Kidan uwa masu girma, malamai sun yi kai kawo wai shin har ita ma mace haka ne, in ta neme ka kakiya kai ma mala'iku za su tsine maka albarka? An ga hayi da kyau go? To malamai sun kashi kasuwa, so su malamai suka ce eh manan ai walahunna mithlu allazi alaihinna bil ma'ruf. An gane ko? Wasu malamai suka ce a'a, dan me yasa? Suka ce ai Allah ya ce me yake da suna ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, ai su ne shugabanni, su ne manya, shi kuma a ɗabi'ance babba shine in ya nema aka kiya aka yi me aka yi laifi. An gane da kyau ko? Kinga kowannen sai yana da me, yana dalili, kuma dalili daga Al-Qur'ani. To akwai malaman da suka tsaya tsaka-tsakiya, idan ya kasance matarka ta neme ka kiya kuma kana da damar ka biya mata buƙatar ta, kuma ka san da cewa kin wannan biyan buƙatar zai iya sa ta fada a cikin wani sabon Allah, in kai a wannan lokacin kai ma wannan mi zai mi zai mi zai hawa kanka. An gane da kyau ko? Kuma wannan gaskiya ita ce magana wadda take mafi inganci, don saboda min baini aljam'u aula min at-tarjih ko? To wannan shine kenan. Allah ya kare mu. Malamai suka ce musamman anan manzo Allah ya kawo namiji ne, don saboda mafi yawanci namiji shi sha'awarsa a bayyana take, ma'ana shi namiji yana da wahalar koyi sha'awarsa kawar mace. Duk da mace ta yi tsananin sha'awa, amma wajen kamewa da bayyanawa namiji ya yi saurin bayyanawa. An gane da kyau ko? To shi yasa shi namijin aka tsananta akan in ta taso to ayi kokari a biya masa, don in ba a biya masa ba yakan iya kauce. An gane da kyau ko? To don saboda ta kame shi daga kaucewa daga hanya na biya ma kansa bukata ta hanyar zina ko kuma ta hanyar me yake da suna wasa da al'auransa ko abin da kama da haka. Wannan shine kenan. Bale ya ce wa an ibn Umar radiyallahu anhuma, daga ibn Umar Allah ya dada su shi da ma'aifinsa, annan nabiy sallallahu alaihi wasallam, lalle manzo Allah la'ana alwasilata, ya la'anci alwasila, ita ce mai dora ma wata gashi, walmustawsila, da wadda ake dora ma, walwashima, da mai zane, walmustawshima, da wadda ake ma zanen. Muttafaqun alaihi, Bukhari da Muslim suka rawaito wannan hadisin. Wannan hadisin yana nuna yana daga cikin manyan laifuka shine dora gashi, mace ta dora wani gashi ko da kuwa mijinta ne za ta ma ado. Shi yasa ma malam ya kawo shi a cikin babi na ishratun nisa, zamantakewa da mata. Idan ko da mijin kine zaki ma ado, baya halatta ki dora wani gashi ki sa mesh, tunda yanzu misali mesh ce ake amfani da ita. Na gaba shine zane. Idan muka ce zane a wannan zamanin, ana iya tatuwa shi duk yana shiga a ciki, duk abinda dai sai an tsaga fata sannan a yi sa, duka yana shiga a cikin zane kenan. Tatuwa da daddage, kun san daddage? Wanda mata suke ga labba, wannan abin wanda za ku gani labban su sun yi baki, dukkanin wannan daddake ne, sai an tsage fata sannan yake wannan. To dukkanin wannan baya halatta. Na ga suna ta kallo na, suna kallon zane na ko? To wannan zan iya cewa me yake da suna, ban san lokacin da aka mini shi ba. An gane da kyau ko? Domin har wannan yana ciki. Amma mu uwayenmu sun ba da uzuri, suka ce an muna wannan ne lokacin a gargajiyance shine magani na bugun rana. An gane ko? Lokacin da aka aihe mu aka ce ana bugun rana, rana tana bugun jarirai, jarirai suna yawan mutuwa, sai a ce bugun rana ne. to daga cikin al'ada aka ce duk jaririn da aka ma wannan tsage da an aihe sa sai rana ta ce na bige shi nan haka shi wanga bazan bige shi ba an gane da kyau ko wannan ita ce al'ada an gane kinan kamar rigakafi ne ake ma yaro sai a miki tsage sai rana ta ce ta hudda rabanta shi wannan ba za ta bige shi ba haka iyayen mu suka fada muna to kun ga inda yayin dalilin wannan ne suka ba su da laifi an gane ko tunda suna da ta'awili shi kuma akwai lokacin da ta'awili yakan iya ya sanya ka meke da suna laihin da za a baka a hana maka shi dan saboda kai ne ba tare da son zuciya ba an gane da kyau ko kamar ijtihadi ne kai Allah ya gafarta mana da mu da su gaba daya jayyid malai yace hadisi na gaba wa an judama binti wahb an karbo daga judama yar wahab radiyallahu anha Allah ya dada ita tace qalat hadartu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fi unasin na halartu a wajen ma'aikin Allah a cikin wasu mutane wa huwa yaqulu yana cewa ma'ana ta zo wajen manzo Allah an gane ko sai ta isko manzo Allah yana cewa a cikin wasu mutane laqad hamamtu an anha anil gila naso in yi hani akan gila me ake ce ma gila shine saduwa da mace wadda take shayarwa ko kuma mace mai juna biyu manzo Allah yace naso in hana saduwa da mata masu juna biyu ko mata masu shayarwa fa nazartu fi rumi wa faris sai na duba a cikin mutanen rum da faris wanda lokacin su ne kabilu mafi girma a duniya da ƙarhi faris da rum fa izahum yugiluna auladahum sai gashi su suna yin gila ma'ana suna saduwa da matayensu tare da cewa suna dauke da juna biyu ko suna shayarwa fala yadurru zalika auladahum shay'an kuma wannan baya cutar da ayyansu komai thumma sa'aluhu 'anil azl sannan sai suka tambaye shi game da azl shine azalu ya ake ce ma azalu shine ka sadu kana saduwa da matarka lokacin inzali lokacin da mani zai huto sai ka zage ke sai mani ya zuba a kasa a waje ba a cikin farjin nata ba dan gudun kada ta dau juna biyu tunda sai mani ya zuba ne za a dauka juna biyu fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah yace zalikal wa'dul khafi ai wannan shine alwa'dul khafi me alwa'd shine turbude ayya da ransu turbude mata ayya da ransu shine wa'd wa idal maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat to sune ake nuhi manzo Allah yace to ai wannan kamar irin wannan ne da koyi rawahu muslim ya rawaito wannan hadisin mufassara hadisin sai mu zo ga nabin wanda a wani waje akwai ta'arud amma akwai inda za a hada hadisan guda biyu wannan hadisin yayi bayani abubuwa guda biyu al-gila da al-azl al-gila shine saduwa da mace tana shayarwa ko kuma tana da juna biyu manzo Allah yace ya so ya hana wannan domin tsammanin shi zai iya cutar da yaran da ake shayarwa ko kuma yaron da yake a cikin ciki to manzo Allah da yake wannan matsala ce ba ta addini matsala ce ta me ta duniya ko ta likitanci ta duniya sai yace da ya dura da cewa Farisa da Rum suna yin haka kuma wannan baya cutar da ƴaƴansu to sai ya hwasa hana Laraba su yi me shi wannan abu an gane da kyau ko wannan daga cikin babban dalili akan cewa akwai lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake saba ma ra'ayin shi a cikin al'amari na me a cikin al'amari na duniya an gane da kyau ko kamar yadda yazo a wajen at-talqih ma'ana me yake da suna auratayya tsakanin itacen dabino ko auratayya tsakanin itace dai me a grefage ko dai da turanci kenan ba grefage ba na fisco dai to wannan shine kenan a takaice wannan sai nuna cewa ashe babu laihi mutum ya sare da iyalinsa suna dauke da juna biyu tana da juna biyu ko kuma tana shayarwa da an haramta wannan ina ji da wannan karin magana na Hausa da suke cewa mai mata guda abokin gwaburo da ya tabbatu da kyau an ga yadda ko domin an ce matarka in tana shayarwa ba za ka sare da ita ba sai ta yayi an ga yadda ko in tana da ciki ba za ka sare da ita ba sai ta yayi kun ga ya akwai matsaloli ko ba matsala guda ba wannan shine kenan to yanzu kun gani sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce da yake bil mu'minina ra'ufur rahim tausayin nasa sai ya kasance neman muna sauki ya kasance an halatta muna asali ma alikitan me yake da suna alikitance wasu daga cikin likitoci suna ganin cewa yana daga cikin abinda yake abincin yaro idan yana a cikin ciki wannan maniyin da ma'aifinsa ke zubawa lokacin da yake jinjiri ma'ana kaman saduwa da mace idan tana da ciki yana ƙara ƙarfafa yaron sannan kuma yana sa yaron ya shaku da ma'aifinsa an gane da kyau ko wannan shine kenan wannan akwai ni likitan da ma ta gaya ma iyali na shi da bakinta ta gaya mata haka yaro yana dan shi dan wata nawa ne aka kawo aka yi abun ga sai ta gani tace kai masha Allah wannan yaron ta gaya mata dai wani abu na karin magana wanda ya nuna cewa wannan yana taimakawa sosai a wajen mi a wajen jinjiri ya mi ya rika samun nishadi kuma idan yaron ya taso ya shaku da ma'aikinsa wannan shine kenan ashe sai nuna masu kaurace ma matayensu lokacin da suke da juna biyu ko kuma suke nesa da su yana tasiri a wajen tashin yaran da kuma tausaya musu da za su iya yi wannan dukkanin su asbab ne shi kuma mun san da komai Allah madaukakin sarki yana yin shi da mi yana yin sa da sababi to na gaba yayi magana akan azalu wanda hadisi na gaba shi ma zai kara bayani sai mu zo hadisin nabi sai mu kara bayani kun ga anan zahirin hadisin me yake nunawa yana nuna nan kaman manzo Allah ya hana mi yin azalu an gane da kyau ko ka zo saduwa da iyali mani yazo hutowa sai ka jayi ka hudda shi waje dan kai shiga a ciki manzo Allah ya sifanta sa da cewa kaman kashe yaya ne to hadisi na biyu malaiti wa an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu daga abu sa'id al-khudri Allah ya dada shi anna rajulan qala wani mutun yace ya rasulullah ya ma'aikin Allah inna li jariyatan ina da wata baiwa in buku manta ba wannan kalimar akwai wani hadisi da muka yi na faɗa muku cewa yana ɗaukan ma'ana biyu ko jariya wata ran budurwa jariya wata ran me baiwa an gane ko yace to ina da wata baiwa wa ana a'zilu anha ina yi mata azalu bani bari mani ya zuba in muna saduwa wa ana akrahu an tahmila domin ina kyamar ta ɗau juna biyu ne wa ana uridu ma yuridu rijal kuma ni ina son abin da maza suke so ban so ta dauki juna biyu kuma ina so abin da maza suke so ga mata wa innal yahuda tahaddathu yahuda kuma suna bada labarin cewa annal azla al maw'udatu sughra shi yin azalu kaman kashe yaya ne karami qala yace kadabat yahudu yahudawa sun yi ƙarya law arada allah an yakhluqahu da allah ya so ya halice sa mastata'ata an tasrifahu bazaka iya ka kawar da shi ba rawahu ahmad yato wannan hadisin wa abu daud wal lafzu lahu lafazin nasani wan nasa'i imamun nasa'i wat tahawi imamut tahawi wa rijaluhu thiqatun marawaitan wannan hadisin tabbatattu ne wannan hadisin a zahiri me yake nunawa halaccin yin haka ko shine tunda gashi manzo Allah yace ƙarya yahuda suke yi to kun san dan me yasa manzo Allah a can ya hana domin shar'u man qablana shar'un lana ma lam yarid shari'atuna bi naskhiha an gane da kyau ko asali manzo Allah da yazo akwai shari'o'i na yahudawa da yake amfani da su an gane da kyau ko in ba dalili yazo masa ba daga a shari'ar sa wadda ta tami war ta lalata waccan maganar ta su domin yahuda suna akan addinin annabi Musa alaihi salatu wassalam an gane da kyau ko to shine ma shine wannan kaidar duk shari'a ta saura annabawa ta muce matukar shari'a ma bata mi ba bata goge ta ba to a can manzo Allah bai samu dalilin da ya goge wannan hukuncin wannan maganar ta yahudawa ba sai manzo Allah ya mi ya tabbatar da ita yanzu da dalili yazo masa na goge wancan me yake da suna kaulin nasu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya goge wancan kaulin sai kasance wannan hadisin kaman yayi nasakh ya goge mi ya goge wancan hadisin a bangaren sa na bayanin azalu an gane da kyau ko a takaice kenan azalu ba laifi bane in Allah ya so halittawa zai halitta babban misali akan wannan wani mushenmu ne na fizikimi muna a turwazi mai ba mu labari akan wata yarinya ya ce abin ya faru ne a doso wata yarinya ce ta je vacants a gidan yayarta da ta je a gidan yayarta sai kasance ban daki guda suke da mijin ban daki guda suke amfani gaba daya to tana nan kwana biyu ta koma gida sai aka lura da juna biyu game da yarinyar ga kanwar an gane da kyau ko aka zo aka auna aka ga juna biyu aka tambaye ta waye miki ta ciki tace ita wallahi bata taba sanin wani da namiji ba an so a karyata aka je likita suka bincika suka ce tana da virginity kinta mana ya bincike ya nuna budurwa ce bata taba sanin wani da namiji ba aka ce to ya aka yi aka ce baki iya tuna wani abu suka yi ta kamata magungunan haka wanda za su iya nuna tunda an tabbata da cikin ne ke gare ta ya aka yi cikin ya shiga sai aka ce mata biki taba amfani da wani servet ba da wani namiji ya taba amfani yake amfani da shi sai ta tuna cewa lokacin da ta je vacances dushkin su guda da mijin iyarta kuma in ta shiga ban daki akwai wani servet da take gani rataye an gane da kyau ko in ta yi wanka tana doka da shi ita ma take goge jikinta to ashe shi ma mijin da shi yake mi yake goge jiki to da aka bincika da karshe dai wannan me yake da suna servet kin akwai lokacin da ta doko shi ta goge jikinta aka yi daidai mijin ya kwanta da iyalin sai ya goge akwai sauran maniyi ga servet kin da ta doko tana gogewa maniyin ya bille shi a cikin al'aurarta ta samu juna biyu kuma da karshe da ta aihu aka bincika jininsa da jinin wan da namijin yayar tata da yaron guda ne sai ya tabbata akan cewa dai wannan mijin maniyin nasa ne shiga a cikin mi a cikin al'aurar yarinyar wanda a cikin fizik shimi mun san dama a cikin fizik shimi suna kawo irin wannan labarin wanda wannan me yake nunawa yana nuna in Allah ya so halitta sai ya mi sai ya halice ta an gane da kyau ko kinan law aradallahu an yakhluqahu mastata'ata an tasrifahu in Allah ya so ya halice sa to komi zare wanda kake mai waka min ka zare shi ya zaro an gane da kyau ko wannan shine kenan ababi na azalo ne malami suke bada fatawar halaccin amfani da hular mazakuta an gane da kyau ko amma suka ce da sharadi shine a samu yarda tsakanin matar da zaka kwanta da ita matar ka zaka sa hula kai amfani da ita sai ka nemi shawara ta ka nemi izinin ta domin saduwar musharaka ce tsakanin ku ta jin dadi domin hular ya nuna cewa tana rage jin dadi ga mace an gane da kyau hatta shi ma namiji tana rage mishi jin dadi to sai kasance idan zaka sanya ta zaka amfani da ita sai ka nemi izini an gane da kyau ko sai sanin ce muku darasin na yau me yake da suna daga su tuzurai su hasan suna ta duke kai ko da yake su ma sha Allah deja yanzu su farmasin ce ake ba su wannan bai ma kamata a musu wannan darasin banza ba an gaye ne nan da kadai Allah ya so Allah ya nuna mana lokaci a takaicin wannan bayanin muna yi shi ne min babid darura kuma asali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ko sauda ko wace ce daga cikin mataye sahabbai take cewa inna Allah la yastahi min al-haq Allah baya kum yar gaskiya inna Allah la yastahi an yadriba masalan Aisha take yabon matan Madina take ni'man nisa'u nisa'ul ansar lam tamna'hunna al-haya'a fi tafaqquh fi ad-din yace ma dalla da matan Madina kumiya bata hana su neman ilimi ba an gane da kyau ko za su zo duk abin da ya shahi irin wannan abun da muke bayani suna tambaya sai sun baje koli kina irin wannan in an zo za a daibe kumiya ai bayani a hadisi na gammala yake cewa wa an Jabir radiyallahu anhu qala daga Jabir Allah ya dare shi ce kunna na'zilu mun kasance muna azalo ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a zamanin manzon Allah wal qur'anu yanzilu alhali kuma qur'ani yana sabka law kana shay'un yunha anhu da a ce wani abu ne wanda za a yi hani akan sa lanahana anhul Qur'an, da al-Qur'ani ya hana mushi. Muttafaqun alayhi, Bukhari da Muslim suka rawaito wannan hadisin. Wali Muslimin a riwayata Imam Muslim, fa balaga dhalika nabiyallahi sallallahu alayhi wa sallam, wannan labarin sai ya isko manzon Allah, fa lam yanhana, sai bai hana mu ba. Wannan hadisin zamu yi hidu wata ka'ida usuliya, an gane da kyau ko, da take cewa al-aslu fil ashiya'i al-ibaha, al-aslu fil ashiya'i al-ibaha, asali a cikin al'amurra wanda suka shahi na duniya shine halacci. Asali komai ya halatta kai, an gane da kyau ko, illa bi dalili at-tahrim, sai da dalili wanda yake nuna haramci, an gane da kyau ko. Kenan shine al-aslu fil ashiya'i al-ibaha. Menene wajahi na dalilin wannan ka'idar? Shine anan jabi yake mun kasance muna azalo, an gane da kyau ko. Azalo shi kuma al'amura ne na duniya ko, saduwa a asali na ɗaya daga cikin al-mubahat, an gane da kyau ko. Jayyid, kenan mun kasance muna azalo, al-Qur'ani na sabkowa bai hana mu ba, da abunda ake hanawa ne da Qur'ani yami ya hana mu, sai nuna ashe a rayuwar duniya komai an halatta maka kai, sai dalilin da nuna cewa bai halatta kai ba. Kishiyar al'amari na addini suke cewa al-aslu me yake da suna, al-aslu fil ibadati al-hazr, asali a wajen ibada shine an hana kai sai an ce kai, an gane ko, shine bambanci. Ba za ka yi sallah, ba za ka yi nafila kaza ba sai in dalili ya ce ya zo akan cewa kai, amma al'amari na duniya kasuwanci kaza ya halatta kai, sai dalilin da nuna cewa bai mi ba, bai halatta kai ba. Ana ganewa da kyau, idan ka rike wannan ka'idar zai taimaka maka a wajen jidali, wajen gardama. Misali, za ku zo kana wani al'amari na duniya, sai wani ustazu ya ce ma kai wannan abun haramun ne yinsa, an gane da kyau ko, sai ka ce masa to ba an dalilin da ya nuna cewa haramun ne, an gane ko. Domin suke cewa ad-dalilu yutlabu minan naqil anil asli la min ath-thabit alai, dalili ko da yaushe a wajen gardama ana neman sa ga wanda ya huta daga asali ne. Domin asali al'amuran duniya menene? Me asali al'amuran duniya? Halacci. Wa yuhillu lahum at-tayyibat, ko yana ɗaya daga cikin ayoyi wanda suke bayani akan asali al'amarin duniya shine halacci, duk abin da kake so kai. To kenan wanda yace ma abu kaza haramun ne da kuke na duniya, sai a neme sa me dalilin da ya nuna haramun ne. Domin mu muna akan me? Muna akan asali, akan cewa Allah ya halatta muna abinda suke da kyawu na me na duniya, abinda yake na jin daɗi na duniya. Ba sai ana ganewa wannan ka'idar da kyau ba. Musan masail na usul, in ba mutun ya aje hankalinsa ba, suka yi su ga mishi a cikin juna. Idan kuna gardama mu tace ma abu kaza haramun ne, in dai haraka ce ta duniya ba ta ibada ba, to shi zaka ce ya ka maka dalilin da ya nuna haramun ne. Amma idan kuna kana al'amari na me na ibada, an gane ko, sai ka ce ma wani wannan abun da kake ban san ina ka samu sa ba, an gane da kyau ko. Ko kuma kace masa wannan abun da kake yi bai halatta ba, an gane da kyau ko. In yace maka ya halatta, to yanzu shine zaka nemi dalili a gare sa. Domin al-aslu fil ibadati al-hazr, asali ibada ba za ka yi ba sai an yi mi, sai an ce kai, an gane ko. Kenan kai da kace masa bai halatta ba, shi zai kawo maka dalili. Zamu iya bada misali da mas'ala ta maulidi, wanda duk shekara ana zuwa. Da wani zai ce maka maulidi halal ne, kai kuma kace haramun ne, yanzu wa za a neman dalili a gare sa? A wanda yace mi, wanda yace halal ne, ashe kun gane ka'idar? Domin asali ibada ba za ka yi ba sai an yi mi, sai an ce kai ba. Kai ka ce haramun ne dan saboda baka san dalilin da yake ai mi ba, ai to kenan shi da yace ya halatta ai, shi zai kawo mi, shi zai kawo dalili. Kishiyar azalo haramun ne, an gane da kyau ko. Yanzu kai kuma kace halal ne, yanzu za a tambaya dalili, wanda yace haramun ne domin al'amari na duniya, shi kuma al'amarin duniya an baka dama kai ta yi sai inda dalilin da yake bai halatta ai ba, an gane da kyau. Ad-dalilu yutlabu minan naqil anil asli la min ath-thabit alai, al-aslu fil ibadati al-hazru al-aslu fil ashiya'i al-ibaha kurike wannan kayyudin guda uku zasu taimaka muku a wajen munazara ta ilimi hadisi na karshe wa an Anas ibn Malik radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam kana yatufu ala nisa'ihi wanzu Allah ya kasance yana dawafi ma'ana yana juyawa yana kekkewayawa akan matayensa bi ghuslin wahidin da wanka guda akhrajahu bukhari da muslim suka rawaito sa wal lafzu li muslim lafazi na muslim ne wannan hadisin yana bayani akan Anas yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance a dare guda yakan kewaya ga gaba dayan matayensa da wanka guda an gane da kyau ko yana da a lokacin kuma yana da mataye guda 8 wanda suka zamna da shi a lokaci guda daki guda 8 a dare guda gaba dayan su yana kewayawa yayi mu'amala ta aure tare da su sai yi wanka guda ma'ana in yi wagga ba zai ce sai ya wanka ba sannan ya koma wurin wagga amma dai abin da yake shine yana arwalla a tsakani in ya kare da wannan sai ya arwalla sai ya koma ga waccan an gane da kyau ko manzo Allah yana wannan ne dan saboda karhin da Allah ya basa na mutun 40 a wata riwayar mutun 30 manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an basa karhin mutun nawa mutun 40 ko mutun 30 riwayoyi ne wanda suka zo mabambanta amma irin wannan idan yazo ana rinjayar da riwaya wadda ta hime wadda ta hime wadin mafi yawa an gane da kyau ko haka annaba mafi yawanci ana ba su karhin mutun 40 to shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yin wannan amma kai wanda dare guda in kai tur guda ga mace guda shikenan dan saboda kai a dabi'ar ka kake ta me ta namiji a dabi'ar ka ta mutun guda shi kuma manzo Allah dabi'a sa take ta mutun nawa ta mutun meke da suna 40 30 sannan kun bayan wannan ba namiji suke cewa wannan khususiyya ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ba shi ba asali iyalinka ba za ka kwanta da ita ba sai wanda kake a gidanta sai da larura mai larura kayo ciyeci ko kayo shaye-shaye in nace shaye-shaye ba ina nufin na kayan maye ba maza sun san wannan ko to wannan shine kira wanda Allah ya jarabta da wannan shaye-shayen to yayi shaye-shaye yazo yayi da wannan kuma al'amarin ita wacce ta gaji kuma har yanzu shi kuma da nishadin shi an gane da kyau ko kina yana da dama yami yake waya a tunan saboda kada ya fada a wani sabon Allah an gane da kyau ko wannan shine kenan dalilin fadin Allah madaukakin sarki turji man tasha'u minhunna turji man tasha'u wa tu'wi ilayka man tasha'u wannan ita ce ayar da take nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi Allah ya halatta masa ba dole sai yayi rabon kwanciya ba dole sai yayi rabo na kwanciya ba a tsakanin iyalinsa amma kuma duk da haka duk da wannan izinin da Allah ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma manzon Allah ya kasance yana adalci a tsakanin rabon kwanciya kwana ɗaya yake yi kwana ya kwana gidan waga gobe kwana gidan waga yana da dama yayi kwana 10 gidan waga sannan ya koma gidan wacce yayi kwana 2 amma manzo Allah sannan saboda son adalcinsa ya kasance yana raba kwanakin kwanciya a tsakanin su wannan kinan khususiyya ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaida ce suke cewa kullu hukmin sabata fi haqqin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fayathbutu fi haqqi ummatihi taban illa bidalil al-ikhtisas duk hukuncin da ya tabbata ga manzo Allah to ya halatta sauran al'umma su yi sai da dalilin da yana cewa wannan nawayi na manzon Allah ne shi kadai to wannan dalilai suna cewa wannan hukuncin nawayi na manzon Allah ne shi kadai banda sauran al'ummar sa kenan zamu dakata sai a sati na gaba mu shiga a babi na sadaki inda muka samu daidai Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya gafarta muna subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah